This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Juma'atu babbar rana 6 ga watan Satumba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai.
To Hafiz, kungiyar Hamas ta yi kira ga Amurka da ta matsawa Isra'ila lamba sosai dangana an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. Ta yi makudan kudaden da China take ta kwashe shekaru tana kashewa akan manyan ayyukan samar da ababen more rayuwa a Afirka ya zo karshe a cewar manazarta. Wata gobara da ta tashi a wani dakin kwanan dalibai a Kenya ta yi sanadin mutuwar dalibai 17, wasu 13 kuma sun samu mummunar kuna a cewar ƴan sandan kasar a yau Juma'a.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa wasu mazauna kan iyakar Najeriya da Nijar sun nemi hukumomin kasashen biyu su haɗa kai don kawo ƙarshen ƴan bindiga da suka addabe su. A jamhuriyar Nijar kuma hukumomin ƙasar sun yi nasarar kama wata ƙwayar kiptong da ake kira kiptong kimanin miliyan 2 da aka shigo da ita daga ƙasar Algeria.
Duniya ma in dai dan ta'adda ne yana son wannan kwaya. Kwaya ce mai ba su kuzari kuma tana hidda musu tsoron abubuwa. Shi yasa duk wanda ya shata zai aikata kowane irin laifi ne ba tare da yayi da na sani ba ko ya ji tsoron wani.
Sai a biyo mu domin jin rahotannin da muke tafa da su. Daga nan za mu kawo muku shirin da dan gari, shirin da gidajen rediyon da ke kawance da sashen Hausa ke daukar nauyin kawo muku, wanda a yau gidan rediyon Niya na birnin Kwani da ke jamhuriyar Nijar zai dauki nauyin kawo mana. Sai kuma wasu daga cikin rayin da kuke aiko mana ta hanyar email. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Kungiyar Hamas ta yi kira ga Amurka da ta matsawa Isra'ila lamba sosai dangana an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza, yayin da Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ce babu wata yarjejeniya da ake kullawa. Bangarorin biyu na dora alhakin kawo jinkiri a tattaunawar tsagaita wuta da musayar mutanen da bangarorin biyu suke rike da su, yayin da Netanyahu ke fuskantar matsin lamba akan cimma yarjejeniyar bayan mutuwar wasu 'yan Gaza su 6 da aka tsare. Netanyahu ya hakikance kan cewa dole ne Isra'ila ta ci gaba da iko da zirin da take kira Philadelphia Corridor da ke bakin iyakar Masar da Gaza don hana safarar makamai zuwa ga Hamas. Kungiyar da harin da ta kai ranar 7 ga watan Oktoban bara akan Isra'ila ya janyo yakin. Ita kuma Hamas na so Isra'ila ta janye daga yankin gaba daya. Kuma a jiya Alhamis ta ce matsayar Netanyahu na kawo kalubale wajen cimma yarjejeniya. Ta yi makudan kudaden da China ta kwashe shekaru tana kashewa akan manyan ayyukan samar da ababen more rayuwa a Afirka ya zo karshe a cewar manazarta, yayin da Beijing ke neman kare kanta daga kasashen da bashi yayi wa katutu da ke tattare da hadari a nahiyar ta Afirka, yayin da ita ma take fama da tafiyar hawainiyar tattalin arziki a cikin gida. Beijing ta kwashe shekaru tana ba da rancen biliyoyin kuɗi don samar da jiragen ƙasa, titina da gadoji a Afirka, wanda nauyin bashin ke rataya akan wuyan gwamnatocin ƙasashen da ke faman biya. Amma masana sun ce yanzu China na zaɓar ta ba da ƙananan basussuka don ayyukan raya ƙasa marasa girma. Lucas Engel, wani mai nazari akan harkokin kuɗi na ƙasar China a cibiyar manufofin raya ƙasa da ƙasa ta Jami'ar Boston, ya ce China ta canza tsarin ba da lamuni a Afirka ta yadda za ta iya yin la'akari da matsalolin tattalin arzikinta na cikin gida da kuma matsalolin basussukan Afirka, yayin da shugabannin Afirka suka hallara a birnin Beijing a wannan makon don babban taronsa da China a karon farko tun bayan annobar COVID-19. Shugaba Xi Jinping ya yi alkawarin samar da sama da biliyan 50 a nahiyar Afirka cikin shekaru 3 masu zuwa. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa Maryam za ta sake dawo mana da karshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu. Yayin da wata tawagar jami'an tsaron Najeriya karkashin karamin ministan tsaron kasar ta isa jihar Sokoto domin fatattakar 'yan bindigar da suka addabi yankunan jihohin Sokoto, Kebbi, Katsina da Zamfara. Wasu 'yan Najeriya da Nijar da ke zaune kan iyaka da Sokoto sun yi kira da hukumomin kasashen biyu su haɗa kai don kawo ƙarshen wannan ayyukan ta'addanci da ya addabi al'umma a cikin 'yan shekarun nan. Ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana daga birnin Kwanni.
A daidai lokacin da karamin ministan tsaron tarayyar Najeriya Mattawan Lamaradun da ministan 'yan sandan kasar da ma gaggan hafsoshin askarawan Najeriya suka sabka a birnin Shehun Sokoto domin damar abkawa 'yan bindiga da suka haddabi jama'ar arewa maso yammacin Najeriya domin a yi ta takari. Hukumomin na Najeriya na ci gaba da neman gudunmuwar takwarorinsu na jamhuriyar Nijar da ma jami'an tsaron makwabtan na jini don hanawa 'yan bindigar sulalewa zuwa iyaka da guriyar Nijar din da zaren wuta ta yi wuta a dazuzzukan Sokoto, Kebbi, Zamfara da Katsina. Abinda ya sa Jafaru Sarkin Shanu mai nazarin al'amuran ƙasa da ƙasa cewa yi haɗa kanun ƙasashen guda biyu a wannan fannin na tsaro ne zai sa manufar ta cimma nasara.
Ka san kwanakin baya shi chef de major na Najeriya duka ya zaka nan kan kuma sun roki hulɗar su da suke ta tsaro tsakaninsu da Nijar ta koma. To muna zaton yallama daga cikin abin da suka tattauna yana yiwuwa wannan operation da aka so a yi nan ƙasa Sokoto yana tana ciki. Kenan namu mamu jami'an tsaro za su kasance bisa iyakoki na Nijar da Najeriya domin su tallafa ma waɗancan na Najeriya in sun hurgago su kuma su mace su. Saboda in ba haka aka yi ba fa da wuya a ce an kai gici. Awi paske mutanen nan kuna ganin hoba ne suke garin ba. Dunnan kwanni wanda kwanni wanda cikin kwanni ya san waɗannan yan ta'addan ba ne suke ba. Nan dai na Sokoto an san duka inda suke. Waɗancan na jiha sai an hada kai sosai. An hada kai dole.
Su ma 'yan Najeriya da ke zamne a wannan iyakar da 'yan bindigar ke yin kirdada wani lokaci suna abka musu sun nuna jin daɗin su game da wannan labarin na hukumomin Najeriya na hargagar 'yan bindigar da suka kaima mazamna karkara Intiham.
Ana gaskiya zuwan karamin minista wannan ƙasa mun ji daɗi kuma mun yi farin ciki domin a samu a haɗa ƙarfi da ƙarfe a kori wannan ta'addanci da ya damu arewacin Najeriya. Saboda abin yana damun mu a ran mu saboda ku amma idan Allah ya ba mu sa'a wannan abu da aka zo aka yi aka cimma abin to in Allah da hankalin kowa zai kwanta.
Muhammadu Nura Tela, mun wallahi wanga abu da manka abin ga dama muna jira ne wanga rashin tsaro da ya afku a tsakanin arewacin Najeriya saboda ta'addanci ya yawa yanzu hatta da dannan zuwa Sokoto, Zamfara duk inda zaka na wallahi akwai matsala hannunka ga gaba na yi. To mu taho wanga minista dai muna bayani ne tun kwanan ba da manka ji labari mali yanzu an ci ya riga sun taho sun abin ga wallahi mu mun ji dadin wanga abu don ta'addanci na ya sha muna kai sosai.
A nasu bangare 'yan Nijar na cewa hukumomin kasarsu su kara damara a wannan iyakar yayin da suka yabawa matakin da cewa abin yabawa ne.
Hakikan abin da muka fata tunda karamin ministar ya taho Sokoto ya taho da karhi can Sokoto da nuna cewa za su kokari duk abin da za su yi 'yan Sokoto da a cikin jihar Sokoto sai sun kare da su. To hakikan muna bukata hakanan kuma muna fata Allah ya sa wannan abu ta yi.
Sunana Malam Muhammadu mai shago nan Balo Nijar. Wato wanga mataki da aka ce ma'aikanta na Najeriya sun dauka na cewa za su fatattaki 'yan ta'adda koko suna so su kare da 'yan ta'adda wayansu shine ma'aikanta mu su dauki mataki na dukkan bakin iyaka su kula da shi saboda shigo 'yan ta'adda duk da dama mu 'yan ta'adda ba su da wurin zamana. Muna fatan dai ma'aikanta mu su dauki matakan tsaro kwakwara saboda an san bakin an san wajejen da suke kuma an san wajejen da ko an gwamutsu su ta nan wajen za su shigo.
Yanzu haka dai mazamna wannan yankin sun zora na mujiya da ma kunnuwansu domin ji da ganin irin yanda za ta kaya tsakanin askarawan Najeriya da 'yan bindigar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, Sasha Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Wata gobara da ta tashi a wani ɗakin kwanan ɗalibai a ƙasar Kenya ta yi sanadin mutuwar ɗalibai 17 wasu 13 kuma sun samu mummunar ƙuna a cewar 'yan sandan ƙasar a yau Juma'a. 'Yan sandan sun kuma faɗi cewa akwai fargabar adadin waɗanda suka mutu na iya ƙaruwa. mai magana da yawan rundunar yan sandan kasar Razila Onyango ta ce ana kan binciken musabbabin gobarar da ta tashi a daren jiya Alhamis a makarantar Primary Hillside a Darasha dake karamar hukumar Nyeri. Shugaban Kenya William Ruto ya bayyana labarin gobarar a matsayin mai tada hankali matuka, ya kuma ce za a dauki mataki akan waɗanda ke da alhakin aukuwar lamarin. Ta shafin sada zumunta na X, Ruto ya ce ya ba hukumomin da suka dace umarnin gudanar da bincike sosai akan wannan mummunan lamari, kuma za a tuhumi waɗanda ke da hannu. Mummunan keta haƙoƙin bil'adama da ɓangarorin da ke yaƙi a Sudan suka aikata na buƙatar a tura wata runduna mai zaman kanta ta gaskiya da adalci don kare miliyoyin farar hula da suka guje wa gidajensu, a cewar ƙwararru a Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Juma'a. Wata tawagar bincike mai zaman kanta ta bankaɗo abubuwan cin zarafi da ɓangarorin biyu suka aikata tun daga watan Afrilun bara, wanda ka iya zama laifuffukan yaƙi da cin zarafin bil'adama a cewarsu. Rikicin tsakanin sojojin gwamnatin ƙasar a ƙarƙashin jagorancin General Abdel Fattah al-Burhan da kuma dakarun rundunar SDF a ƙarƙashin tsohon mataimakinsa Muhammad Hamdan Dagalo ya haifar da ɗaya daga cikin rikicin jin ƙai mafi muni da aka gani a duniya. An kashe dubban mutane kuma ƙwararru sun ce farar hula miliyan 8 sun rasa matsugunansu, yayin da ƙarin wasu miliyan 2 suka tsere zuwa ƙasashe makwabta.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Jami'an tsaron Nijar sun yi nasarar kama mutane 15 da wata kwaya kusan miliyan 2, wanda mafi akasari 'yan ta'adda da kuma 'yan Boko Haram ke amfani da ita suna fita hayyacinsu domin kai harhare. Wannan ne karan farko da jami'an tsaro a Nijar suka yi nasarar kama irin wannan kwaya mai suna Kiptagon, wacce aka shigo da ita daga kasar Algeria. Daga Agadez ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aiko mana.
A wannan shekarar kusan ba a wuce wata guda a ƙasar Nijar ba tare da jami'an tsaro na 'yan sanda da ke yaƙi da share fatocin miyagun ƙwayoyi a ƙasar. Su yi nasarar kama wasu masu fatocin miyagun ƙwayoyi irin su tramadol, tabar wiwi da kuma uwa uba koken ko hodar iblis. Sai dai a karon farko jami'an tsaro a jihar Agadez da ke arewacin Nijar su yi wani wawan kamu na wata ƙwayar da ake kira Kiptagon, wacce 'yan ta'adda ke amfani da ita domin kai hare-hare a ƙasashe da dama na Afirka ta yamma tare da kama mutane 15. Suke dauke da ita. Kabiru Idi Kanto shine shugaban hukumar da ke yaki da sha da fatocin miyagun kwayoyi reshen jihar Agadez.
Wata kwaya ce wadda ake ce ma Kiptagon, da mafi yawanci wanda suke amfani da ita su ne 'yan ta'adda wanda ake kira da jihadist. Mafi yawanci 'yan ta'adda wanda kuke ga ba Nijar ba, duka wanda suke nan wajen kasashenmu ko kuma kusan in ce duniya, amma in dai ɗan ta'adda ne yana shan wannan kwaya. Kwaya ce mai ba su kuzari kuma tana hidda musu tsoron abubuwa. Shi yasa duk wanda ya shata zai aikata kowane irin laifi ne ba tare da ya yi da na sani ba ko ya ji tsoron wani abu. Mafi yawanci wanda dai za ku ga suna ta'ammali da ita ko suna shan ta 'yan ta'adda ne, akwai wuya ka ga wanda ba ɗan ta'adda ba yana shan wannan kwaya. Ba kama wagga kwaya ba, kauri na harko ne muka same ta. Kuma in kuka lura adadin da aka kama na kwaya adadi ne mai yawa. An same ta kwaya ta kai wajen dan balle wannan kusan miliyan 2 sun kama tun 15.
Yanzu haka dai kusan babu wani yanki na ƙasar Nijar da ba a fitocin miyagun kwayoyi ta cikin sa. Saboda haka kungiyoyin fararen fulla suka jinjina wa jami'an tsaro game da irin kokarin da suke yi ba dare ba rana wajen farautar masu farar miyagun kwayoyi. Ahmed Ali ɗan kungiyar farar fulla ne a Agadez.
Jama'an tsaro wanda suke kokarin kamo masu safarar miyagun kwayoyi, muna jinjina musu ga aikin da suke yi. Su yi kokari su kama da damtse, su tashi tsaye su kula da wannan aikin da suke yi. Gaskiya muna ba su goyon baya saboda suna da kokari, suna aikin da ake bukata. Suna kama jikinsu bisa neman miyagun masu safarar kwayoyi, suna kokari suna zakulo mutanen gas su ci gaba da yi. Su bi sako-sako duk inda wanda yake mai safarar kwayoyi, su yi kokari Allah ba su sa su kama shi.
Jihar Agadez dai ta zama wata hanyar da masu safarar miyagun kwayoyi ke bi domin shigar da kwayoyin koma wucewa da su zuwa wasu kasashe kamar Libya da Algeria. Saboda haka jami'an tsaron suka yi kira ga al'umma da su ba su gudunmawar da ta dace.
Al'umma su kama aiki, su zo su kama mu aiki, aiki wanga na kawo tsaro cikin ƙasa ba na jami'an tsaro bane su kadai. Na al'umma ne gabaki daya. Idan al'umma suna bakin nasu kokari, ne su ci gaba su ƙara ba da kokari su zo in suka ga wani abu wanda ba daidai ba su zo su hidi ma magabata ko kuma jami'an tsaro ko kuma wanda ya dace. Su zo su kawo mu labari abinda suka ga wanda ba daidai bane ba su zo su shaida mu.
Masu fatocin miyagun kwayoyi yanzu haka da dama ne dai suka riga suka shiga hannu, wasu su ƴan kasashe makwabta ne, wasu kuma ƴan kasar Niger. Hamid Mahmud, muryar Amerika daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 15. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Da dan gari. Shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Masu shauraron mu barkanmu da yau, barkanmu da warhaka, barkanmu da sa'ar sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na da dan gari wanda sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen rediyo abokan hulɗa ke gabatarwa, wanda ni Haruna Ibrahim Ras na Radio Niya FM Birnin Kunne, Jamhuriyar Niger zan gabatar da wannan shirin na da dan gari. Yau za mu leƙa da ku a garin Tungar Makoki dake cikin karamar hukumar mulki na Tsarnawa a cikin gundumar garin Birnin Kunne, inda muka sadu da hakimi na garin Tungar Makoki inda ya bamu tarihin garin Tungar Makoki amma ya so mu gabatar mamu da kanshi.
Sunana ne Nuhu Dankari, hakimi na garin Tungar Makoki.
Me yasa ake ce mu Tungar Makoki, Tungar Makoki?
To abin da yasa ake ce mu Tungar Makoki gari ne wanda ta so ai han Tsarnawa. Tsarnawa daga Tsarnawa suka gudu sa zakwa sun ga Tungagi suna noma nan ga kala ana zakwa ana koro su har dai sun ga asa bukkokin da ya zama an yarda an ka ba su mun kasu kaje mu halin da aka ce mu gari Tungar Makoki. Tungar noma ce, hijiran noma ta sauka sun ga zaka an ga aji Tungar Makoki. Makoki shi ma makoki wanda ya yi kongare shi ne aka ce ya makoki daga ya tsarna yake ainihi ne na Tsarnawa ne.
Ina da ina ne wannan garin ya yi zama kawai tun da ya taso nan ne daga Tsarnawa ne ya zama ko kuma ya ta zama garuruwan
bai da wuri wanda ya zama banda nan tsakkiyar garin garin da tsakkiyar garin garin nan tsakkiyar garin garin dai ga dausa ne ko shike dai yanzu babu tsofaffi wanda ka ba mu wannan dogon tarihi amma mu sanin mu daina da shike nan da shike inda shike dai ainihi ne da shike kuma da kiraren da suka yi mai mun ga gwamnati wani wuri ina ganin za mu samu matsala kuma eh za mu samu matsala tunda shi ka yi fera gare a gari fera to muna gudu da kai tsori mu koma roje ka sa abin da kace wa kai kai ka to abin da muka ce wa kai kamar a ce ma wannan wuri da ka zama da sagare da kuma ga haka ce da to shi ne ka kere canga da wuri sun jara adan su da kuma Allah yarda in dai mutum ya daga ya dai daga na kuma ba mu da halin mu kuma mu ce wancan tsakuwa hakan can gari da koma can ko bar wanga gari mu koma wajen tufan ko mu koma ina ba shi wa
adadin shekara nawa da girka wannan garin na Tungar Makoki?
To a kiyasan shi dai ni ka san jika ne ni a da shekara ya zo a rere a ministan san kansis ver ministan san kansis ni ne a gani ne a da saba'in da ko ba ɗaya da saba'in ba ɗaya saba'in ba ɗaya to kakara ma da ya yi dai ba san shi ba wanda ya saurata ba san shi ba a kiyasan shi shekarun nan ni a gani sun kai 100.
Akwai wani martaba da wannan garin yake da wanda ko da a ce wurin yaƙi ko kuma martabar da in ba wannan garin ba ba a samu shi a dukkan duniya?
Tungar Makoki dai can da ni kan ba sani ba na ji ana faɗi don mai zama tare da tsohi gari ne wanda ya zama tori an gama na hato shi gombi a gani ne ba a gani shi gombi a gani ba a gani shi don hijirar da aka yi a taho daga Tsarnawa a taho zuwa Kura ta gombi a gani ba a gani shi kuma duk ikon da ya shigo gombi shi ka iski shi ba shi ganuwa.
Mun san ko wani gari yana da nashi take, wani take ne ake yi ma wannan garin na Tungar Makoki? Akwai wani take na musamman wanda ya shahara da shi ko kuma yani abin yake?
Eh akwai taken da aka yi mata Tungar Makoki Tungar Noma ko da ni ka zo a hika shi a taken ta Tungar Noma ko da ni ka zo a hika bakin taken ta kenan.
Adadin kabila nawa a cikin wannan garin na Tungar Makoki?
Eh to sani ya dai bakin mu dai Hausawa da gare su sai Hillani ko Hillani wanda ka kallon mu sun kawo yanzu akwai bugaje wanda ya zama tuko sun shigo guda guda kuma hadarin gada aka ce ma gobira duk dai Hausawa na ana almi almi duk ya kawo su shi Hausawa duka sun yawa mun ka san dai alshe eh wanda aka ce ba bolla shi ba eh bolla shi ne aka ce amma shi da jahar Hausa ko baga tare shi da jahar Hausa bagomi yana jahar Hausa ba are yana jahar Hausa bugube ba yana jahar Hausa amma duk da daga babu risu wasu mun ji ana jira wasu gulmawa ana jira wasu tawon takawa amma dai ainihin dai garin tawon takawa su son ku mutsa shi tawon takawa su da shi to yanzu ka ta kakata ba tawon takata dai sai ido ta ba tawon takata
akwai wani haka tarihi da wannan garin naku ya shahara bangaren yaki akwai wani tarihi da kuka sani na garin ku inda ya shahara ga yaki ace ya ci gari kaza ko kuma ya shahara da gurin yaki misali
wannan ba da ya kaddara labari tarihi wannan yaki gaskiya shi sai latin da ni dai ba ishe ne gun ba zauna ana ba labarin shi ba
wannan garin na tungar makoki tun lokacin da aka girka shi adadin hakimai nawa suka yi rukun garin kuma adadin shekaru nawa kowane hakimi yana bisa kan karagan mulki har zoke yazo da hakim taka ta zo gare ka
to hakim wannan na farko dai akwai wanda an ka ba sadda aka gudu hijiran nan Bisharu to Bisharu nan ne a gani ya kai shekara 30 shi na iko garin nan sai makokin gari haka ji shi an muharin sunan nan ya tabbata sannan gari ya zauna an kace mai makoki yana kai shekara 25 sai Adamu shi ma shekara yayi shekara 30 shi na iko shi na mulki daga Adamu sai Salifu Dodo sai shekara 31 shi ma 31 gari shi na mulki sai ne ya nau dan karfi to yana garin shekara 16 gari ne 16 to ni dai da aiwa to ga lokacin ne dan ka tarban ka tozo an ka zabe ne
da me wannan garin ya shahara bangaren noma da kiyo ko me da me ya shahara
to duk da aikin muna da noman da kiyo dan kiyo ai Hausa ne kai dan dai dabbobin da kuma haka ne ya hillani ai Hausa ne nan dai abin da dai dai kurin da dai noma shi ya muka aiki shi ya babba abin da shi muka ci mu sha ciki ne noma in ka ga noma ya kashe mu to ko kiyo mai talaba mu wa gaskiya ba
bayan haka shaharar da wannan garin yayi to wani matsala tungar makoki take fuskanta wanda take so a tallafa mata da shi matsalar da wannan garin yake ciki
to matsaloli kasar yawa gari su suna da yawa tunda ga yanzu shekara dai biye da jura mun kai shekara biyar ruwa sai hatsi sun taso wasu suna buli ruwan su kace haga duk da babu hatsi akwai matsala hatsi ba su kai akwai matsala na dai dai ma shekarar bana amma duk wadannan shekaru da an kai da hatsi sun taso sai matsala ta ruwa su zaka su kace matsala ko duk da ruwa su kace matsala ta samu tunda gabara ma da bare ce na akwai magidashi ko manomi da shi na noma shi raso ko abin da zai ci to matsala da wannan matsala da kaka fada to matsalar murnin ga babu dai hanya kai da kanka kai zo hanya ga kunci ko sha hawa da hanya babu hanya gare mu wanda za a biya ko da dan da biya dai mu biya mu ji dadi in ba ko ma da bai san gari ba kace shi go gari do suna da ta kai kashi kashi bayan shi kuma ruwan sha babu su gare mu muna hogen shado ko multi village haka ga ruwa ba mu su ba mu su tunda akwai lokacin da zaka in dai ka bi hanya ga ba da hadarin ga an kai ba ruwa sai hukuku sai ka iske mace tattuna su sai bata ci ko boki ta bugu ta tayar da sun boki ta hudu ta komo da guda cikakke uku ta komo da su ba su da ruwa to babban matsala ta duka wannan da ruwan tamki da aka ufa su mana da ruwan tamki aka ufa da su tunda ruwan mu da majiya ruwan tamki da har da ruwan shan ma ruwan tamki da ai tunda ruwan majiya dai ruwan tamki da to asibiti kuma har yanzu dai an dima da an kai asibiti nan amma har yanzu dai zaman kaza da santa take ko shi ga dai su suna fada sun ce gari da ka bunkasa ligar ta gaba amma dai har yanzu dai cikin kaza da santa ya muke gidan shan magani da gari har yanzu gidan shan magani da gari da kuma matsalar mu kenan to wannan ma da gaji bisa alamar da daya ni president na platform muna zaga gari gari muna sa civil jail sai bisa ga cewa da asa daya mata na kwal mace ba an da sa ta na kwal a rike ta tsawon shekaru da har ta kai shekara 20 ba hutu na karatu muna jin hankalin mutane asa daya mata na kwal ko ba sa daya mata na kwal ba a rike su har su cin da burin su kuma babu ainihin doli ko babu aminta ne na ɗan ɗan da shi ya ka bata harka yarinya ba ta kai shekara 20 ba hutu ko 20 ta ciwon kanta a ce ayyudu ta santan ta kamar wannan ba fa'ida ta ba ta san ciwon kanta muke ne
wannan garin kamar kilometer nawa ne da tsarnawa
to a kiyasan kilometer tara ne daga tsarna zuwa ta garin kilometer 9
mun san tungar makoki ga da can baya shekaru da suka gabata wuri ne wanda yake da duwatsu amma mun zo mun ga wurin ana shifka ana noma gare shi ko wata project ne ta muku wannan aikin
to shi kamar wannan aiki da aka fada akwai ma'aikata sun ga sun tabbata da dalilin farsa kuma ta yi banquet matasa sun ci mu wuri ta kuma sun ci kokari shi tunda banquet da ranka zaka an gani shi ga hakora aka zakuwa da shi dalilin da shi ga cikin gorikin mu na aka ne abar muna abin mu sai uhwani ne sannan kuma abin mata sa kudi kashin hukuki ne kadadin ne kuma ina ganin mutunci shi da MCC ta zaka ta samu mata sai ya kadadin ne ana bin su duddai kai mun ga uhwani shi tunda yanzu in kan ba da hanya ga duk gorin da an kai ba kadadin ne za ka SK tun yanzu haƙin da suna nan ma suna kokarin su kai abin mutun tun yanzu inda an kai wannan aiki to su ba su hadu da shine kokon mu gare su bisa ga matsaloli da banka wadi adiwo da irin rawa kuma agagauce ai an ga samu hali kuma masu hannu da shuri su zaga su dubo mu da rahama kuma su taimako da wannan ayyuka ruwan shallan dai sun ce bai kasa ya duro sun ga dama cibiyoyi cibiyoyi daga sun ce sun ba mu cibiya 14 cike gari sun ce masallaci guda likita guda makarantar da dubu guda akwai guda amma akwai farko arab ko yace guda hudu ke da 18 ke da cike gari ba a yi su ba fada ce sun ce za a yi fada ce muna bukata sun ce dai za su yi amma muna bukata sun ce za su yi ba su yi ba muna bukata
masu shauraron mu anan ne muka kawo karshen shirin namu na dadan gari wanda ni Haruna Bramaras na Radio Niya FM Birnin Kunne Jamhuriyar Niger na gabatar muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan nake sallama da ku sai wani jikon idan mai duka ya kai mu bisalam
dadan gari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su
a gaida Haruna Ibrahim Ras daga Radio Niya Birnin Kwane da ke Jamhuriyar Nijar yanzu kuma ga kaɗan daga shirayen da ku yi aiko mana ta hanyar email
sako na farko naka ne Comrade Elias Yakubu Digawa daga jihar Bauchi Nigeria ce member a kungiyar Miriyar Matasan Afirka tare da Isa Jikan Mai Saji Toro da Sanusi Madaddai da Makara sai Haddabi Mai Kwamfuta Mai Yama da Bulama Celluni Gallaba kuka ce salam VOA Hausa muna fatan Allah ya sa wannan taro na shekara-shekara da shugabannin kasashen Afirka suke yi da China don inganta harkokin kasuwanci tsakanin Afirka da China ka ce kuna fata kulliya ta biya kuɗin soso da sabulu sai sako na Isa Lawan Girgiyar Magajin Garin Girgi jihar Yobe a Najeriya inda kai ma ka ce salam VOA Hausa ƙarin farashin man fetur da kasar a Najeriya ba zato ba tsammani da kamfanin NNPCL gaskiya wannan lamari abin bakin ciki ne da takaici matuƙa a lokacin da mutane ke mutuwa saboda yunwa sakamakon tsadar rayuwa wanda asalin sa shine cire tallafin wannan man fetur da cire tallafin wutar lantarki yanzu a Najeriya babu wani abu da gwamnati take ba talaka ba ce ta cire tallafin sa kace babu wata ƙasa a duniya wadda ba ta sawa ɗan ƙasar ta tallafi akan muhimman abubuwa na rayuwa kace da fatan Allah ya kawo mana dauki a Najeriya
a gaida Hawwa Sharif yanzu kuma ga labaran duniya a takaice
to a takaice Kungiyar Hamas ta yi kira ga Amurka da ta matsawa Isra'ila lamba sosai don ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza yayin da Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ce babu wata yarjejeniya da ake kullawa bangarorin biyu dai na dora alhakin kawo jinkiri a tattaunawar tsagaita wuta da musayar mutanen da suke rike da su yayin da Netanyahu ke fuskantar matsin lamba akan cimma yarjejeniyar bayan mutuwar wasu ƴan Gaza su shida da aka tsare Ta yiwu makudan kudaden da China ta kwashe shekaru tana kashewa akan manyan ayyukan samar da ababen more rayuwa a Afirka ya zo ƙarshe a cewar manazarta yayin da Beijing ke neman kare kanta daga kasashen da bashi yayi wa katutu dake tattare da hadari a nahiyar yayin da ita ma take fama da tafiyar hawainiyar tattalin arziki a cikin gida Beijing ta kwashe shekaru tana bada rancen biliyoyin kudi don samar da jiragen kasa titina da gadoji a Afirka wanda nauyin bashin kera taya akan wuyan gwamnatocin kasashen da ke faman biya Wata gobara da ta tashi a wani ɗakin kwanan ɗalibai a ƙasar Kenya ta yi sanadin mutuwar ɗalibai 17, wasu 13 kuma sun samu mummunar ƙuna a cewar 'yan sandan ƙasar a yau Juma'a. 'Yan sandan sun kuma faɗi cewa akwai fargabar adadin waɗanda suka mutu na iya ƙaruwa. Mai magana da yawon rundunar 'yan sandan ƙasar Razila Onyango ta ce ana kan binciken musabbabin gobarar.
Din labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma mun sake dawo a shirin mu na dare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai, sai kuma Fiona Nandudu wa Mai da ta taimaka ta daidaita mana sauti ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Carl daga nan birnin Washington DC. Ni Muhammad Hafiz Babalake, cewa ku huta lafiya.